أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم بيرجع وسن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه أود ثلاثين دقوكو ودوانا رانا سيدي ديدا a 30 ga watan 1 sha biyu na shekarar 2019 miladiya. Za mu tashi darasi na shekarun daidai a cikin karatunmu na Al-Muwatta ta Imam Malik. Za mu tashi babu nahi an istiqbali al-qiblati wal insanu ala hajati. Imam Malik ya ce babu nahayi an istiqbali al-qibla. Wannan babi ne da yake bayanin hani da barin fuskantar al-qibla. Wal insanu ala hajatihi, alhali mutum yana yin kudulo na biyan buƙatarsa, shi ne kudulo domin bayan gida ko a bawali wato kamarwa. Wato haddathani Yahya an Malik, Ubaydullah ya ce Yahya ya karanta min hadisi daga Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari, Ar-Rafi ibn Ishaq mawla li Ali Shifa, daga Rafi ibn Ishaq mawla na Ali Shifa. وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنا كما مولى أبو طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري سوى يابدي أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب من ذر الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمصر الحالي ينا مصر، يقول ينا سوى والله ما أدري كيف أفنع بهذه الكراديس، نارج إلى الله نيبن سنين دزني دواء النبل آفنا بعد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتكم من ذم الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا ذهب احدكم الغائط او البول اذا انت يجي وجن واتو باين جدا او البول كو كامروا فلا يستقبل القبلة كده يسكنت القبلة ولا يستجبرها كده يجي متبايا بفرجه دع الاورثة. Wannan hadisi Imam Malik ya kawo shi, yawan malamai suna kawo shi a cikin kitabu Sahara, wato a cikin littafin tsarki, a cikin wajen hadisan tsarki, wajen bayanin adabul kala, wato na dubban yadda mutum zai wato shugaban ɗaki. Yawanci a nan malamai sukan kawo shi da malaman hadisi da malaman fiqh gabaki ɗaya, a nan sukan kawo shi. Amma Imam Malik ya kawo shi bayan ya ƙare kusan abuwa da suke magana a kan sallah, a nau'o'in hukunce-hukuncen sallah da nau'o'in salloli, bayan ya gama mana da sallar kusu da sallar istisqa, wato ta roƙon ruwa su saidiya da shi da wannan babin, wanda wannan babi ne da yake bayyana mana ladubba daga cikin ladubban addinin musulunci, kuma wanda yake nuni wanda wannan ladabi ya danganta da abin da Allah ta'ala ya girmama. Wanda suka rawaito wanda suke cikin isnadin wannan hadisin akwai Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari, wannan ɗaya daga cikin manyan malaman Imam Malik ne. Imam Malik ya kasance baya gabatar da wani a kansa, kuma shi wato jita ke na jitan Abu Talha al-Ansari ne. Babansa Abdullahi ibn Abi Talha al-Ansari shi ne yaron da ana sai ɗauke shi ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da uwarsa Ummu Sulaim ta haife shi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahmisi, ya sanya masa suna, ya tauna dabino, ya sa masa a bakinsa. To Ishaq ɗansa ne, Ishaq ɗan shi wannan Abdullahi ɗin ne wanda ake cewa an ga ‘ya’yansa sun tara dukkaninsu makaranta Alƙur’ani, saboda albarka da Allah ta’ala ya sanya a cikin shi wannan ɗa na Abu Talha Abdullahi ibn Abi Talha al-Ansari, wanda yake wato uwa ɗaya suke da Anas ibn Malik, amma uba kowa da nasa. To shi Ishaq tabi'i ne daga cikin manya-manyan malaman Madina tabi'ai, kuma ya haɗa ilimin hadisi da fiqh. Rafi ibn Ishaq shi ma tabi'i ne daga cikin tabi'ai na Madina, amintacce ne wajen riwaya a maulan Abu Talha al-Ansari, saboda haka gidansu ɗaya da shi Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha. Cewa ya ji Abu Ayyub al-Ansari mun san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, wanda ya je sauka a Misra, cikin sahabbai da suka shiga Misra na Annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi da Uqbah bin Nafi' suna cikin sahabbai, da Amr bin al-As suna cikin sahabbai, da Abdullahi bin Amr bin al-As suna cikin sahabbai da suka shiga Makka, suka shiga Misra. Wanda fa'idan sanin wannan shi ne ka san wato inda hadisan wannan sahabi suka yatsu, da kuma waɗanda suke su ne suka kiyaye hadisansa, za ka samu yawan su mutanen wannan nahiyar ne. Ya bayyana cewa lokacin da ya je Misra sai ya sami ana gina banɗakuna, domin wannan shi ne al'adar yawanci mutanen garuruwa, saɓanin al'adar Larabawa a zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance suna gina banɗakuna a cikin gidajensu ba. Idan mutum yana son ya bayan gida sai ya tafi wajen gari, ya saba akan ce masa, mu ma Hausawa mukan ce masa bayan gari, sai ya tafi wato bayan gari ya samu wani a waje wanda yake kwari, inda zai zama to kan cewar wato in ya shiga cikin kwarin wanda yake sama ba zai iya ganin sa ba, wannan sai ya zama to masa sutura. Daga nan ne ma aka samu suna Al-Gha'ib. Al-Gha'ib ai ma'ana waje da yake kwari. To yana daga cikin karincin harkar Larabci, ba sa faɗan abu da ba a san jinsa, to ba sa son kuma faɗansa, saboda najasa ne, ba sa son ambatan wannan najasa da sunanta, sai suke mata kinaya da wurin da ake zuwa ake yi, sai ake ce mata Al-Gha'ib, wato waje wanda yake kwari, shi ne asalin ma'anarsa. Amma wato wajen da ake zuwa domin a yi wannan najasa, sai aka kirawo najasar da wurin wannan waje, da sunan wannan wajen, domin wato abin nan a sufurce harshe daga faɗan abin da baki baya so, daga faɗan abin da kunne baya so, wanda yake kuma wannan ladabi ne kyakkyawa, yana cikin lugan Larabci, kuma yana cikin mu'amalar shari'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu yakan yi kunya faɗan waɗansu abubuwa sai zai yi kinaya, kamar yadda wata mace ta Al-Ansar ta zo ta tambaye shi yaya za ta yi wankan janaba, bayan ya yi mata wankan haila, bayan ya yi mata bayani yadda za ta yi wankan haila, yake sannan ta ɗauki wato auduga ta sanya mata turaren miski, sannan sai ta yi tsarki da ita, yake ya za ta yi tsarki da ita, yake ta yi tsarki da ita, yake za ki cewa ya za ta yi tsarki da ita, yake subhanallah ta yi tsarki da ita. Aisha ta fahimta, sai ta ja ta waje, sai ta nuna, sai ta gaya mata da abin da ake yi, saboda abin da wani yana ɗaya daga cikin sifatun imani, mutum ya rinka kare harkarsa daga faɗan abin da yake ana jin kunya faɗan shi, kuma ba a jin daɗin aji. Yana da kyau mutum ya saba ma harkarsa rashin faɗan irin waɗannan abubuwa ɗin, har sai idan abin ya zama to makamin bayani ne na babu yadda za a yi a bayyana hukunci, sai an yi tasrihi, to sai an yi tasrihi. Amma in za a iya fahimta ta hanyar kinaya, to ba dole ne sai an yi tasrihi ba, saboda kiyaye wannan asali na shari'a na ladabi. musulmi abinda aka nuna mana kenan addini ne wanda addinin musulunci addini ne na wato na alkunya addini ne mai martaba addini ne na wato abubuwa masu manya wato yake kaddara manya-manyan abubuwa baya so mu kaskantar da mu da abubuwa wato na tozarta na wulakanta na rashin kunya na fitsara ba a bar burgewa ba ce a cikin addinin musulunci ko kaɗan to saboda haka banɗakuna ba su kasance ba a zamanin a madina a rayuwar larabawa to amma da sahabbai suka tafi suka shiga sauran birane daga ciki akwai misra na wanda shi abu ayyub al-ansari ya je haka zalika salman al-farisi shi ma ya je siriya ya je sham shi ma suka samu irin waɗannan banɗakuna to sai shi abu ayyub al-ansari yake cewa bai san yanda zai yi ba da wannan wanda ya nuna irin matuƙar wato tsarewarsu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da bunsu da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato an yi banɗakunan yanda in ka je ka tsuguna za ka fuskanci alƙibla to gashi kuma saboda haka yaya zai yi shiga banɗaki mai amfani da shi in ya yi ya fuskanci alƙibla yaya zai yi saboda me yasa wannan abu yake damun shi saboda gashi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la idza dhahaba ahadukum al-gha'id in ɗayan ku ya tafi wajen bayan gida kaga sai yake idza dhahaba ahadukum al-gha'id ya tafi wajen da ake yin bayan gida aw al-bawl ko wajen da ake bawali fala yastaqbilu al-qibla la inna nahi ya ce ta hanyi saboda ka jazma take fala yastaqbil al-qibla kada ya fuskanci al-qibla al-qibla ma'anar al-qibla in ta zo da al للتعريف أنا فن أل للأحد وتو القبلة ديدا أتكلم فيه فإذا في الكعبة إذا القبلة ديدا أتكلم دون القبلة بيجي في القبلة تبي في المغرب تفرق أشاكلها دون فرق صلى أن صلى الله عليه وسلم أنا في كم تبي في المغرب فيه فرق مسلم في بين هجرة كل يوم أنا في كم تر مكة كما يندى مكة ثانية أتكلم فيه يقول أتكلم آية أتكلم فيه البقرة فيه يقول الصفحة to amma in aka sanya al qibla aka ayyana aka faɗi ta da alif litta'rif ana nufin lil ahad wato qiblar da aka sani ita ce ka'aba kada ya fuskance ta wala yastadbirha kada ya juya mata baya bi farjihi da al aurat wani hadisin haka ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga hadisan sahabbai da dama ga na abu ayyub al ansari haka zalika da na salman al farisi سلمان الفارسي وان بيهودي ني يزو يسانيشي أشام سلمان الفارسي يزونا أشام سيريا يكي مثلا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة النبو فيا فيا موسي كومي حتى يند ذاكي ابنو في باين جدا يا فيا موسي وان بيهودي ني يزو يزو مسلميها saboda sun karanta addini sun fahimci addini wato annabi ya wato komai ya zo a cikin addini domin idan zai zama tukan cewa an bi ka hatta ban daki an gaya maka yadda za ka to ina kuma ga kasuwa ina kuma ga abin nan ga karagal mulki akwai wani abu da za ka ce ba a karar ba idan an bi ka habban daki an karantar da kai yadda za ka tsuguna amma kuma ka ce wajen siyasa ba a karantar da kai ba ko wajen kasuwanci ba a karantar da kai ba wannan shi ne min ba da aula yasa yake laqad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'a salman al-farisi yake ajal yake haka ne laqad nahana an nastaqbila al-qiblata lighaitin wala lighaitin aw bawl annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fuskanci al-qibla aw nastadbiraha ko mu biya mata baya domin bayan gida ko kuma bawali wa an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjam ko mu tsarki da hoji da bace guda uku ba wa an nastanjira bil yamin da kuma ya hana mu tsarki da hannun dama wa haka wannan adab ne da gaskiya so mu ambata wannan ladabi na istiqbalin qibla fuskantar al qibla to malamai sun ce menene hikimar yin wannan hali menene hikimar yin wannan hali waɗansu sun ce hikimar yin wannan halin wato najasar wato irin hikimomin wannan hanyar shi ne ita na gasar da ba a so ya zaman tokan cewa an yi ta yayin da ake fuskantar alƙibla. Waɗansu kuma suka ce a'a tsirinkin ne ba a so, tsirinkin da mutum yake yi yana fuskantar alƙibla tare da cewa yana tsirara. To duk dai waɗannan ƙaunin guda biyu ko ma wani tafsiri ne aka yi sun haɗu ikinci ne a tasirin wannan ladabi da aka kawo don bayyana girman alƙibla. Alƙibla tana da girma saboda Allah maɗaukakin sarki ya danganta ɗakin Allah da kansa. An tsahir baitiya li ta'ifina, ko tsahir baitiya li ta'ifina, to ka tsarkake ɗakina, ɗakina Allah ya danganta ɗakin ya zuwa gare shi domin sharaftarsa, domin girmansa da darajarsa da martabarsa. To abinda Allah ya daraja ya martaba, yana daga cikin tsoron Allah kuma ta daraja shi ta martaba. To domin a daraja Ka'aba ne sai aka ce kada a fuskanci jihar da take yayin da ake yin najasa ko kuma yayin da ake kwaya al'aura. To waɗanda suka ce illar shi ne yayin da ake najasa sai suka ce wannan ya tsaya ne akan najasa. Amma wanda suka ce illar shi ne kwaya al'aura sai suka yi ilhaƙin sauran abubuwa da ake kwaya al'aura yayin da ake yin shi ne kamar wasu saduwa da iyali, suka ce shi ma ba a fuskantar alƙibla yayin da ake yi. Wannan wajibi ne a wajen waɗansu malamai na Shafi'iyya kamar Imam al-Ghazali da kuma fuska ce a wajen malaman mazhabar Imam Ahmad. Amma a mazhabar Imam Malik, a bisa abinda yake mashhurin maganar Ibn al-Qasim, babu haramci akan wannan. Babu haramci akan mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya yayin da yake saduwa da iyalinsa. Hannun ya tsaya ne a kan inda ya zo na nafsi, shine yayin wato biyan bukata ta bayan gida ko ta bawali. To zahirin wannan hadisin ya nuna kan cewa wannan hani sawa'un a cikin ɗan a cikin wato a sarari ne, sarari kamar wato mutum ya fita can daji in zai tsuguna ba zai fuskanci alƙibla ba, ko kuma a cikin gida ne tun daga cewa a cikin banɗaki ne. Abu Ayyub al-Ansari yake cewar bai san yadda zai yi da wannan ba, a cikin banɗaki ne yake bai san yadda zai yi da wannan ba. Kaga idan da ya ɗauka hannun ya keɓanta da waje ne, da ba zai damu da cewa a cikin banɗaki yana fuskantar alƙibla ba. Da ya san da cikin banɗaki hukuncin daban ne, da ba zai damu ba. Haka zalika Salman al-Farisi shi ma abin da ya ɗauka kenan. Domin haka ne yake cewa fa kunna nanharifu anil qibla wa nastaghfirullah, mun kasance sai mu ɗan kauce gaban qibla saboda an yi wato an yi yadda daidai za su fuskanci alqibla ne a banɗakunan Siriya ɗin Sham. To sai yake sai su ɗan karkata gaban qiblar kuma su yi istighfari cewa sun yi bakin ƙoƙarinsu, Allah ya gafarta musu akan taqsiri da suke. Wannan mubalaga ne wajen tsoron Allah da tsantseni na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na tsantseni da suke yi cewa ta yi wannan ƙoƙarin da suke na kamanta umarnin Allah, na bin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, da kuma aiki da hannu wato hannuwa daga abin da ya hana su yi. Idan ba su yi shi daidai yadda Allah yake so ba, to suna neman gafarar Allah. Sun yi bakin ƙoƙarinsu su kamanta abinda kuma suke na tafsiri ne, suke neman gafarar Allah. Wanda haka ya kamata mumini ya kasance yayin da yake mu'amala da mahaliccinsa. To akan wannan mas'alar malamai sun yi saɓani. Menene hukuncin fuskantar alƙibla ko juya mata baya yayin da mutum ya zo zai wato ko bayan gida ko bawali? Waɗansu malamai suka ce ya halatta ka juya alƙibla baya, amma bai halatta ka fuskance ta ba, sawa'un a cikin sahara ne a waje a fili ko a cikin banɗaki. To da za ka iya juyawa ka kalli, ka sa bayan ka yana kallon ƙibla, amma ba za ka iya sanya gaban ka yana kallon ƙibla ba ko da a cikin banɗaki. Kun ga mu a nan shi ne banɗakinka zai iya zama cewa wato abin nan bandaki kenan kallon yamma za ka iya fuskantar yamma babu ne amma ka jiya ka fuskanci gabas da halatta wannan shi ne masabar imam abu hanifa da alqazi abu yusuf mafiya yawan malamai suka ce haramun ne ka fuskanci alqibla ko ka juya mata baya idan kana cikin fassarari a fili amma idan kana cikin wurin da ya maka sutura kamar banɗaki ko kuma akwai wani abu da ya fitirce ka tsakaninka da alƙibla to babu ne haramci ɗin a kan idan ya zama kusan cewa akwai wani babu wani abu mai fili ne kawai tsakaninka da kake waɗansu malamai suka ce haramun ne mutlaƙan kanta alƙibla ko ka juya mata baya sawa'un a cikin ɗakuna a cikin banɗaki ko a fili waɗansu ma suka ce ya halatta mutlaƙan ko a banɗaki ko a fili ya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya inda yake ana dangane wannan mataba ta ƙarshe zuwa ga Aisha ummul mu'minin to abin da yake mafi inganci shine marhaban jamhurin malamai shine matabar maliku da imamu shafi'i da kitab ibn rahuya kamar yadda za mu gani a cikin hadisi na biyu wanda za mu karanta a kamar yadda maliku zai kawo a babi na biyu wanda ya nuna tahfifin wannan hani da wato idan mutum ya yi biyan bukata ɗin idan mutum ya yi kujino ɗin ne a waje na'am حدثني عن مالك النافع حدثني حديثي نبي كما يأتي وحدثني عن مالك يا هيا يكرن تامن حديثي دجا مالك النافع دجا نافع مولى عبد الله بن عمر عن رجل من الأنصار دجا ونو مسلم دجا تكون الأنصار وقت رجل من الأنصار أنا نفس صحابيني دجا الأنصار صحابين سو راك حديثي نمو سولي باين كيوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا أفتنشاء القبلة دومون غائطي دومون واتو باين جدا أو بول كو بول كما وانا حديث يلا حديث مرفوعي ديكي بيان وانا هني نا حديث نمذا الله صلى الله عليه وسلم يا تقيت جا أنبتن فتنشا بي أنبتجية بايا با أما كمارين ديزو أحديث أبو أيوب دكمون دانا أنبتامك نسلمان ya zo da cewa hani na jiya baya din na jiya mata baya ko fuskantar ta na'am
babu rukkati da kitabali da lati da bawlin alghari hadda ni yahya an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn abhan muhammad ibn yahya ibn hasan an amri wa ibn hasan an abdullah ibn umar annahu kana yaqul إن أناسا يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد التقيت على ظهر بيتي لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لجنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتك ثم قال لعلك من الذين يصلون على عوراتهم قال قلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يسجد ولا يسجد على الحوض يسجد وهو لا يقل بالحوض
الرخصة في استقبال القبلة لبول او غائب بعد يزو ديك بيان الرخصة وجنب السنتر القبلة دومون بولي كوباين جدا wato a wani hali ne ake wa mutum rukhsa kan yi haka to wannan kawo wannan shine zai bayyana zaɓin imamu malik kan wato menene abin da yake hukunci tsakanin waɗannan ƙauluka na malamai guda hudu da na ambata haddathani yahya an malik ubaydullah yake yahya ya karanta min hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al ansari an muhammad ibn yahya ibn habban daga muhammad ibn yahya ibn habban an ammihi daga baffansa wasi' ibn habban an abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar annahu kana yaqul ya kasance shi dan umar abdullah ibn umar yana cewa inna unasan yaqulun wadansu mutane suna cewa idza qa'adta ala hajati idan ka tsuguna wajen wato tsibiro na wato ko bayan gida ko bawali fala tastaqbilul qibla kada ka fuskanci alqibla wala baitul maqdis kada ka fuskanci baitul maqdis domin baitul maqdis shine ka jiya mai qibla baya tunda bai a madina baitul maqdis kudu take qibla kuma a baitul maqdis arewa take qibla kuma kudu take saboda haka idan ka jiya mai idan ka kalli baitul maqdis ka jiya mai qibla baya kenan ko ko ba haka ba tunda in ka kalli arewa bayan ka yana kudu kenan saboda haka shine wato kada ka fuskanci alqibla kuma kada ka juya mata baya ka fuskanci baitul maqdis qala abdullah yake laqad irtaqaytu ala dhahri baitin lana na hau kan bayan wani daki namu wanne ne wannan dakin a wata riwayar an bayyana cewa dakin hafsa ne ya danganta shi gare shi saboda Hafsa ta mallake shi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gina mata ya bata kuma da ta mutu Abdullahi dan Umar shi ya gaji wannan gidan yasa a wata riwaya yake cewa laqad hasu ala zahri baiti li na hau kan wato tsoron wani gida nawa wani daki nawa dan dakin ya zama nasa tunda shine kadai ya gaji Hafsa dan shine shakikin ta ba wanda ya masa haji a abin nan ya masa hajibu wajen gado tunda shine shakiki shine kadai ya gaji Hafsa saboda haka sai dangana ɗakin ya zuwa gare shi a wata riwaya ne dangana shi ya zuwa ga Hafsa a wata riwaya ne dangana shi ya zuwa gare su in ya dangana shi ne zuwa gare su wato cewa yayin da ya zama to kan cewa na Hafsa ne dan haka shi ma tunda kamar ɗan gidansu ce su kamar nasu ne wato tunda na ɗan gidansu yace ya hau kan laqaina a tsoron wani ɗaki namu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala labinatayn sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune akan waɗansu tubala guda biyu alladina shine tubali wato na ƙasa wanda aka tura shi wanda ake gini da shi mustaqbila baitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis wato yana kallon kudu wato ya juya mu qibla baya kenan li hajatihi domin wato tsugunu yayi tsugunu dan biyan bukata thumma qala sannan sai Abdullahi dan Umar yake la'allaka min alladhina yusalluna ala awratihim kin ko la'allaka kana daga cikin mutanen da suke sallah akan kuturun su ne qala qultu la adri wallah fi wasi ibn hibban tin yake wallahi ban sani ba qala malik ya fassara wannan hadisi da cewa ya'ani abin da yake nufi alladhi yasjudu wa la yartafi'u ala al-ard wanda yake sujada baya daga kuturinsa baya daga gefen wato cinyoyinsa gefen wato tsuwawunsa baya daga shi daga ƙasa sun san akwai mutane da suke sujada haka sai sun zauna durkan sannan sai su sujada daga zaune yasjudu wa huwa lasiqun bil ard yana sujada alhali yana kamfara da ƙasa yana zaune akan ƙasa baya daga jikinsa gaba ki dai kamar yadda aka tunda an ce ai sujada ne akan wato gwiwa da gefen kafafuwa da kuma hannaye to amma wanda yake daga zaune ya sujada kaga bai jira daidai ba ce shine Abdullahi dan Umar yake gaya masa ko kai ma cikin irin waɗannan ne wato wanda ba su san sunna ba yake gaya ma wato Ibn Hibban wannan hadisi abinda wannan hadisin ya bayyana ruksa saboda ya tabbata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an ganci ya fuskanci baitul maqdis wato ya juya ma qibla baya an ganci yana tsugune ya juya ma qibla baya to wannan fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mubalaga wajen sukunta kansa yayin da yake zai kama ruwa yayin da yake zai tsugune Abdullahi ibn Umar ba ya hau kan tsoron yake fahalat minni intifata sai wani yi waiwaye sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayinsa kuma kan sunna sai ya kiyaye wannan abu wani ya ɗaya daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wani abu nasa Allah ya sa an kiyaye domin da wannan ne aka kiyaye wannan sunnar har aka samu bayanin tahqiqin wancan hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen malaman da suka kafa hujjar shi domin sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Allah yana so ya bayyana ma al'umma wannan hukunci sai ya sa Abdullahi dan Umar ya hau kan tsoro a wannan lokacin ba ya haure dan ya je ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan bai halatta ba hawan da yayi yayi waiwaye dan ba ma wajen ya kalla ba yayi waiwaye sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kudu sai ya kiyaye cewa yayin da ya tsuguna ɗin ga inda yake kallo yana kallon baitul maqdis wato ko saboda haka a ce wancan halin da ya zo ba mutlaqan bane ke dan haka Abdullahi dan Umar ya kasance idan yana tafiya idan zai yi bawali ko zai yi bayan gida sai ya je ya tsuguna a bayan kaguwarsa sai ya kaguwarsa tsakaninsa da al-qibla saboda ya gani daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abin da ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar qibla ne ko juya mata baya juya mata baya to yaya aka yi ya sanya fuskantar qibla da jiki da juya baya juya baya dai kaga ga nan to fuskantar al-qibla fa yayi kiyasi sai dai a bisa kiyasi yayi kiyasi akan istibar tunda an hana su tare to idan an halatta ɗayan ɗayan ma zai halatta to amma waɗansu malamai sun ce wannan kiyasi ne tare da bambanci domin menene ya fi muni fuskantar qibla ko juya mata baya saboda haka ba za ka daidaita su ba amma Ibn Umar abin da ya yi kenan ya daidaita tsakanin abubuwan guda biyu to don haka ne a ƙaunin Abu Yusuf wanda yake a cikin masabar Imam Abu Hanifa shine hadisin ɗan Umar ya keɓance hannun nan ya keɓance juya wato juya ma al-qibla baya amma banda fuskantar ta dan haka in kana banɗaki za ka iya juya ma al-qibla baya amma ba za ka fuskanci ta ba inda hadisi bai zo da fuskanta ba da juya baya yanzu ko ba haka ba waɗanda kuma suka ce za a fuskanci al-qibla mun faɗi cewa sun kiyasin fuskanta ne a kan juya baya tunda an halarta juya baya don haka fuskanta ma za ta zama to halal amma wannan kiyasi ne da malamai suka yi musu raddi da suka ce mun ji wannan raddi da kuka yi mana to amma akwai muna da wata hujja shine hadisin Jabir ibn Abdullahi hadisin Jabir ibn Abdullahi a cikin muntaka ta Ibn Jarud da sahih Ibn Hibban da musnad Imam Ahmad Jabir yana cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi'am kafin barin sa duniya da shekara daya yastaqbilu al-qiblata bi bawl yabulu mustaqbil al-qibla ya ganshi yana bawali yana fuskantar al-qibla to wannan hadisin haka yazo mutlaqan to sai suka kayyade shi da cewa a cikin la'alla a cikin bunyani babu dalili da ya nuna kan cewa a cikin ɗakuna ne to don haka wannan hadisin ya halatta istiqbal hadisin ɗan Umar ya halatta istiqbal a cikin banɗaki don haka sai suka haɗa shi guda biyu suka ce wannan shine hujjan mu cewa idan a cikin gini ne akwai gini da ya fifince ka tsakaninka da al-qibla to za ya halatta ka fuskanci qibla ko ka juya mata baya an fahimta waɗansu kuma suka ce wannan hadisin bai inganta ba hadisin Jabir suka ce bai inganta ba wasu sahih hadisi ne ingantacce amma suka ce bai inganta ba su al-qadi ibn al-arabi kenan inda za ka gani za ka ga malamai al-qadi ibn al-arabi malikiya ne malamin malikiya ne amma ya saba wa mazhabar maliki saboda haka idan mutum ya saba wa mazhabar imam ɗinsa ba jafa'i bane ba kuskure bane ba wani abu ya ga hujja ta bayyana a gare shi kuma yana da ƙarfin sanin da zai yi tarjihi sai ya saba masa ibn al-arabi ya saba ma maliku ana yake bai halatta ba a fuskanci al-qibla ko a juya masa baya sawa'un a cikin gari ne a cikin ɗaki ne ko ba a cikin ɗaki ba a cikin banɗaki ne ko ba a cikin banɗaki ba saboda ya ce wannan hadisin na dalilin su ce to me zai ce akan hadisin Abdullahi dan Umar ya ce hadisin Abdullahi dan Umar fi ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah wannan su fi ya sai tunda bai bayyana shi ba ma yanda za a ji da ba dan Umar ya hau ya gano ba ma da ba za a sani ba suka ce su fi ya sai to akan wannan ne wata matsala ta usul malamai suke kawowa shin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummar sa abu sannan shi ne yayi wannan abu aka gaga ya yi wannan abu wannan yana nufin wato an keɓance wannan hannu da turar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuwa ba yana nufin an keɓance hannun ba kamar a wannan matsala ya hana fuskantar alƙibla ko ajiya ta baya. Sai aka gan shi yana fuskantar alƙibla a hadisin Jabir, yana juya mata baya a hadisin ɗan Umar. To wani yana nufin kan cewa akwai halin da ya halatta a fuskanci alƙibla ko ajiya mata baya, shine wanda yake aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kai ɗin, ko kuwa a halin yana nan. Waɗansu malamai suka ce idan saboda ijtimalin khususiyya, suka ce yu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da wannan ne, suke cewa fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ga ya yi baya zamantowa mai saɓa ma umarninsa da ya ga umumin al'umma. Wanda ƙa'ida ce za a duk mai karanta Lailul Awqar na Ash-Shawqani zai ta gani yana kawo. Zai ta gani Shawqani yana amfani da wannan ƙa'idar, yana cewa yana raddi ga jumhur. Yawanci jumhur malamai sun tafi a kan cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu sannan aka ga ya yi shi, to wannan dalili ne a kan cewa wannan hannun, wannan aikin ya shafe ko ya yi tafsirin wannan hannun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Waɗansu malamai sun tafi a'a, wani yana nuni kan cewar wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hususiya ko ya ce ɗan tudu, amma wancan hannun da yake kan al'umma ce yana nan a kan al'umma. To wannan shine maslakin sai Ibn al-Arabi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana istiqbalin qibla, ya hana istiqbaruha, dan shi yayi wannan bai nuna halacci mu a gare mu ba, wannan kusuciya ce. Su da karfafa wannan da fahimtar sahabbai, suka ce ga Abu Ayyub al-Ansari yana kuka da banɗakuna masu fuskantar al-qibla, ga Salman al-Farisi in ya shiga banɗaki a Sham sai ya karkata ga barin qibla sannan ya istighfari. Kura ka wa'innan sahabbai dukkaninsu a sun fita a kan cewa hannun yana nan, kuma suka karfafa da kan cewa ai hannun ya fi umarni ƙarfi, hannun ya fi komai ƙarfi, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haifukum anhu fajtanibu, abinda duk na hana ku hannu da shi, wato ga baki ɗaya ba tare da keɓanta wata sura banda wata ba. To wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da yake karfafa wannan matabar. Don haka abin nan daidai gwargwado, ko da a cikin banɗaki ne mutum ya yi bakin ƙoƙari, in akwai hanyar da zai yi ya zamanto bai fuskanci alƙibla ba to ya yi ta. To da in za ka gina gida, ko da za ka yi banɗaki, ka sanya wato matsugunanka ya zamanto baya fuskantar alƙibla, saboda ƙarfin khilaf ɗin da ke cikin wannan matsalar. Duk da yake saɓani ne tsakanin sahabbai, Ibn Umar yana ganin ya halarta, amma Salman al-Farisi da Abu Ayyub al-Ansari su a cikin sahabbai suna ganin bai halarta ba. Aisha tana ganin ya halarta mutlaqan, ko a cikin ɗaki ko ba a cikin ɗaki ba. Ta ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake rashin lafiyar ajali, an zo an gaya masa cewa mutane suna hana a fuskanci alƙibla ko a juya mata baya wajen wato bawali ko gayi, sai ta haka suka yi a juya wajen kwanciya ta ya zama to ina fuskantar alƙibla. Amma hadisi ne ba yi duk ki fafi hadisi ne wanda bai inganta ba, amma da ita Aisha mazhabar ta kenan. Aisha mazhabar ta kenan ta ce ga abin da yake nuni ga hanyar, ga abin da yake nuni ga halacci, ko ba haka ba? Abin da yake nuni ga hani shine hadisin da ya hana na halacci, kuma fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir da hadisin Ibn Umar. Saboda haka yayin da aka samu waɗannan abubuwa sun yi karo da juna, ga hani ga umarni, sai suka tafi shikenan fatasaka, sai a rubuta su a koma al-ibahatul aqliyya. Asali kan abubuwa halal ne har sai hani ya zo ya tabbata, sai suka koma ya zuwa a ce wannan shine madhabin wanda suke cewa ya halalta. Ta fuskar dalili kun ga matsala ce da ko a matsala ce wato mataba ce waɗansu da yawa malamai sun rinjayar da matabar jumhur, amma waɗansu kamar irin su Shawqani sun rinjayar da matabar da yake hanawa mutlaqan, da haka mutum ya tsufi ya bi ko ya yi a cikin banɗaki ya fuskanci alƙibla ɗin, ya zama to kan cewar zai yi tsuguno, kuma matsugunansa suna fuskantar alƙibla, ya san yadda zai yi ɗan kauce saboda wato ya zamanto ya yi tsantseni ya yi kaka, saboda koda wannan matabar da ya ɗauka ta halarci ɗin ba ita ce wadda take mafi jaye ba. Allah ta'ala a'lam. Duk wani yana nuna mana wato alfarmar ƙibla da kuma nuna alfarma da daraja ga abinda Allah ta'ala ya riƙe shi da alfarma da daraja. Ƙiblan nan tana da alfarma, tana da daraja, don haka a bata wannan haƙƙi naka. Zalika wa man yu'azzim sha'a'irallah fa innaha min taqwa al-qulub. Duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah, alamomin Allah ta wanda yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata. Mai tsoron Allah shi ne zai girmama alamomin addinin Allah, don haka a girmama al-qibla. To akwai masail waɗanda suke ilhaƙin su da wannan, daga ciki akwai abin da ne ishara da shi ne wato ya zama tokan cewa mutum ya yi wato saduwa da iyali, mutum yana fuskantar al-qibla, ya halitta ko bai halitta ba. Waɗansu malamai suka ce idan a fili ne, idan a sararin sa a cikin fili ne ba a cikin ɗaki ba, to shi ma sai ya kiyaye wannan, ba zai fuskanci al-qibla ba. Amma a cikin ɗaki ne babu ne. Waɗansu kuma suka ce a cikin ɗakin ma bai halitta ba a fuskanci al-qibla. Waɗansu kuma suka ce a abin nan hadisi ya zo ne akan bawali ko bayan gida, bai zo akan saduwa ba, kuma akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa. Don haka yana nan a ce za a ɗauko hukuncin saduwa da iyali a yi ilhaƙinsa da mutuno domin bayan gida ko bawali, ya shi ne tare da bambanci. Duk da yake kunce illar shi ne kanta, a cikin dukkan abubuwan guda biyu akwai buɗe al'aura, ba a so mutum ya buɗe al'aura sai ya kalli al-qibla da ita. Suka ce wannan shi ne dalilin. Wasani shi ne wato rashin hani, ya halatta mutlaƙan saboda hanin ya zo ne a kan wato bawali da bayan gida. A cikin wannan hadisin akwai wannan faɗin da Ibn Umar yake cewa la'allaka minal ladina yusalluna ala awratihim, la'allaka da biki wanda suke sallah suke yin sallah akan wato gefen suturin su. Me yake nufi da wannan? Waɗansu sun ce wato yana ishara ne ga cewa yana da biki wanda ba su san sunna ba, shi yasa ba su san wannan hukuncin ba. Amma riwayar Muslim ta bayyana abin da ya faru shine kanta Ibn Umar ya zo ya ga mutane suna sallah, ya ga suna sallah suna sujjada a wannan hay'ar, suna zaune a ƙasa sannan sai su sujjada. Saboda haka da ya ga wannan sai ya faɗi wannan magana, ta ce waɗansu mutane suna riyawa cewa ba a fuskantar al-qibla, ba a fuskantar, suna cewa idan ka zauna za ka biya, idan ka tsuguna za ka biyan buƙata, to ba kada ka fuskanci al-qibla ko ka juya mata baya. Sannan sai ya kawo hujja cewa ga abin da yake nuna abin ba haka ba. To me munasabar kada ka fuskanci al-qibla, me munasabar sujada a kan ƙasa da ba sun hana fuskantar al-qibla ko juya mata baya? Munasabar shi ne suna ganin cewar idan ka ɗago jikinka ka yi sujada, to ai al'aurar ka duk da yake tarihi, duk da yake an rufe ta a cikin riga, tana kallon al-qibla. Ko ba haka ba? Ko ba haka ba ne? Ku turanta yadda abin yake. In ka yi sujada, al'aurar ka tana kallon al-qibla ko? To saboda haka sai suka ce bari su zauna. In suka zauna suka sunkuya, kaga sun rufe al'aurar su da jikinsu, ba su fuskanci al-qibla ba. Shi ne Ibn Umar yake ce ma Wasi Ibn Habban, ko kai ma kana cikin waɗannan ne masu faɗan wannan? Shi ne ya nuna la'alla wataƙila ya gaishe shi ma ya yi irin wannan sallah ne, sai ya ɗauka kan cewar ya yi ne a bisa wannan fahimtar, to sai ya nuna masa abin da zai rusa asalin wannan fahimtar da nuna masa yadda zai dawo da shi kuma zuwa ga sunna. Idan da cewar yin haka fuskantar al-qibla ne da aka hana, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu sujjada, ya hana mu sujjada irin wannan, dan ya hana kan cewa mutum wajen sujjada ya sujjada ba tare da ya daga wato a cikin sa da barin sa. Saboda haka wannan shine bayanin abinda Abdullahi Ibn Umar ya ambata a cikin wato a cikin wannan hadisi din da yake cewa la'allaka minal ladina yusalluna ala awratihim. To wannan kamar yadda na ce yana daga cikin abin da yake nuna wato girman al-qibla da kuma girmama abin da yake da kuma girmama abin da Allah ta'ala ya darasa. Abin da yasa Imam Malik ya kawo wannan hadisin a nan wajen shine domin ya bayyana hukunci akan kibla da abubuwa da suka dangance da suka dangance zuwa gare ta na wato a daraja na adab da kamata a yi dangane da ita. Na'am. Ba gane ba? Ya to guda masa a wani inda sai ka fahimta. Ka naɗe kafar, kada ka zauna akan kafar, ka zauna akan ƙasa a kan mazaunan ka. Yes, ga wannan zaun yawa zaman yawa tawarruk. To sai ka yi sujjada. Yawa, za ka ga ƴan matan Pakistan suna yi. Kun gani kun fahimta ko sake yi gani? Yawa, to wannan hayar to kaga in suka yi haka sai tsamanin haka dai aka fassara fi maganar Abdullahi dan Umar. To na'am, ina ganin mu tsaya a nan wajen mu tambayi ko kuma ma ƙarasa waɗannan mu ƙarasa hadisan istiqbali qibla. Na'am, na'am.
Babu nahi ala istiqbali qibla. Hadathani Yahya an Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في اتجاه القبلة فحثه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى.
باب النهي عن البساق في القبلة. باب يزيد في بيان حني أكم متي يكفي يتوفر أجهر يتوفر أفكر القبلة. حدثني يحيى عن مالك وبيد الله يتي يحيى يا كرن تامن حديثي دغ مالك ان نافع دغ نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر دغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساقا في جدار القبلة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا دكا كي ان توفر ابنغون القبلة لما صلاتي فحكه سي كنكري شي انت سي يتي اكاو مسا واتو زنجرنيار دبينو ابينا اورجون wato kamar reshen kabad reshen da kabad da zuwa take hawa jikin ta take fitowa daga jikin ta yake a kawo masa wannan urdun din sai ya katse shi da wannan reshen kuma aqbala ala nas bayan ma ya katse shi a wata riwaya sai da yake a kawo za'afaran turare ne ya shafe wajen da wannan turaren za'afaran din kuma aqbala ala nas sannan ya fuskanci mutane faqal yake idan kana ahdukum yusalli idan ɗin ke yana sallah fala yabsuq qibla wajhi kada yi kaki ya tofar ta gaban fuskar sa fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibla wajhi domin Allah yana nan gaban fuskar sa idan sallah yayin da yake sallah. Wannan hadisi yana nuna ladabi daga cikin ladabban masallatai suna da girma. Allah ta'ala yake fi buyutin adina Allahu an turfa a cikin ɗakuna da Allah ta'ala yayi umarni da a ɗaukaka su a ɗaukaka su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yake cewa kamar yadda sahabbai suka ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa an tutayyaba wa tunazzaf. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a gina masallati a cikin unguwanni wato a cikin addar wato abin da ake ce madar a zamanin ada wato kamar yadda za ka ga in ka shiga cikin ƙwarya cikin birni za ka riƙa ganin gida guda ɗaya amma kowa da sashinsa da kaka da uba da bakkanni da ƴaƴa haka za su gani kamar gidan ƙabila. To a cikin irin waɗannan gidaje da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cikin kowane a gina masallaci bayan an gina wa an tutayyab a rinka sanya turare a ciki wa tunazzaf kuma a rinka tsaftace. To wannan yin kaki a cikin masallaci ya saba da wato tsaftace masallaci dan dauɗa ne waje cuci mutum kana gani musamman tunda yana jihar kibla kaga kowa ya tashi zai sallah gaban sai yake kalle zai ga wannan kuma wannan zai sanya masa kankani a cikin zuciya saboda haka akwai idaya ce to wata illa ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa ya ga wannan saboda ya ga wannan kaki din sai ya dauki wato sai ya tankare shi a cikin wannan akwai idaratu munkar inkarul munkar bil yad in ka ga munkari ka kawar da shi ka canza shi da hannunka in kana da iko sannan kuma shi da hannunsa mai albarka mai alfarma ya dauki za'afaran ya shafe wajen domin ya girmama abin da Allah ya girmama yake kibla da kuma shi kansa masallaci din sannan ya fuskanci mutane wanda yake nuna san cewa kenan umarni ne na wato ba na kowa da kowa sai an gaya masa a gyara wato a cire da mutane akan ladabi wanda yake na musulunci na haƙƙin masallaci akan al'umma yake idan kana ahadukum musalli in kuma yana sallah kada ya kaki ya so farka gaban sa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala fi balawi domin Allah yana nan gaban ku yana nan gaban ku idan sallah yayin da yake sallah to wannan waɗansu sai suke magana da sun ce yaya za ku ce Allah yana saman al'arshi sannan ko ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana nan gaban ku wato Allah ya sauko cikin duniya kenan kamar yadda suka wa huwa ma'akum aina ma kuntum ana tare da ku ko ina kuke saboda haka in kuna zaune a cikin masallacin nan Allah yana tare da mu da zatin ku kenan saboda haka in aka ce Allah yana nan a gaban sa wato yana nan a gaban sa da zatin ku kenan kuma ya za a yi da cewa Allah yana saman al'arshi to wannan babu wani iskali da duk wanda yake mai hankali domin a kasancewar Allah yana saman al'arshi babu munafati bai saba ba da kuma kan cewa Allah yana fuskantar yayin da yake cikin saboda Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu abin da ya kama da Allah amma ru'ya ganin Allah ranar alkiyama kamar ganin rana da wata ne an yi tasbihin ru'ya din yanda ake ganin rana da wata haka zamu ga Allah haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake innakum tatarawna rabbakum kama tarawna alqamar laylatal badr la tubamuna ala ru'yati za ku ga ubangiji ku kuma yanda kuke ganin wata a cikin daren cika ba kwa cikin juna kuna turmuki wajen kallon ka kowa in za ka ga wata sai ka ce kofin gani ba wanda za ka ce kofi saboda yana sama yayin wasu da kowa ya gani to amma ba wai Allah sifarsa shine sifar wata din ba a'a amma yanda za a gan shi ranar alkiyama haka ake ganin wata in ka tashi za ka ga wata ba kana gani ba sama kake kallo ba kuma yana gabanka ka kalle shi sama kuma ka kalli gabanka saboda haka kasancewa yana sama wannan ya hana ya kasance yana kibala wajhika yana fuskantar ka shi yasa ne a cikin hadisin Abu Ruzayn al-Uqayli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko wannan ku sai Allah ya yi masa magana tsakanin shi da shi ba tare da wani mai safin ta tsakanin ku ba sai Abu Ruzayn yake ya Rasulullah ta yaya za a yi shi da yawa Allah shi kadai ake kowa kuma Allah zai magana da shi daga shi sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace kin ba ka ganin wata yayin da kake tafiya da kai da kowa ba haka yake ganin ka ba yake to Allahu akbar Allah ya fi wannan kowa yana tare da wata yayin da yake tafiya yana ganin ka ba tare da kan cewa yayin da kake ganin wata na kusa da kai baya ganin ka ko yayin da kake tare da wata na kusa da kai baya tare da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahu akbar Allah ya fi wannan wallahi al-masal al-a'la Allah ya fi karfin albuga misali da shi da halittar sa amma ya sanya wa'ilan domin su zama to ayoyi wajen tasbihin ru'ya ne ba wajen tasbihin sifar Allah jalla wa ala ba abin da yake ma da Allah Allah ba sifar sa ba sifar sa ba sifar wata ba ba sifar rana ba amma ganin sa kamar yadda ake ganin rana da wata haka za a ji saboda haka in ka fahimci wannan za ka ga babu iskali a cikin wannan cewa Allah yana saman al'arshi kuma yayin da kake sallah Allah yana nan yana fuskantar ka a gaban ka yake saboda haka ka darrasta jihar kibla yayin da kake sallah domin in ka tsaya kana cikin sallah ka fuskance shi ne babu wani abu da ke tsakanin ka shi yasa aka ce idan mutum yana sallah kada ya waye in ya waye shi kenan Allah sai ya rabu shi Allah sai ya kali amma yayin da ka dasa gaban ka gaban kibla kana sallah to Allah ma ya fuskance shi saboda haka mun ta abin nan daraja ce babba da ya kamata a kada mu fike to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai kaki ta gaban ka ta tofar wala an yaminka kada kai ta daman ka a wani hadisi a cikin Bukhari sai dai an yasarika aw tahta qadamayka sai dai idan zaka yi sai ta hagunka ko karkashin kafarka wato ka tofar sai ka danne shi da kafa me yasa ake ce ka tofar ko ka danne shi da wato ka tofar ka danne shi da kafa saboda kada wani ya taka kada wani ya taka akwai akwai wannan riwayar akwai riwaya da take nuna kan cewa yin haka wato innaka abaita Allah wa rasulahu ka cuci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar da Zurqani ya kawo ta ban yi hakikin ta ba wanda yake cewa na'am ya yi hukunci akan ta bi isnadin hasan an sa'ad ibn abi waqqas marfu'an man tanakhama fil masjid wanda ya kaki a cikin masallaci falyughayyib nakhamatahu to ya koye wannan kakin nasa an tusiba jilda mu'mini kada ta shafi jikin wani mu'mini aw thawbihi aw thawbahu ko tifasa fatu'udiyahu ta rutu kici kun ga wannan ya nuna kan cewa daga cikin illar hani din saboda wajen taron jama'a ne idan ka je kai kaki ka tofar wani ya zo garin sujada ya kwashe shi da tufarsa ya dogo ya gani kai akwai kyankyami ko nasu kakin ne ma yana yin kyankyami ballon tara na waje ka ce shi gobe kuce shi ba watakila inda mai raunin imani ne zai ce haba me zai sa mutum ya rinka zuwa sallah cikin masallaci ka je ka in kullum gari cikin sallah masallaci sai abin da ke fafa ko majina shi kenan sai a sanya shi ya tsani zuwa masallaci ka ga wannan idaya ce ka ce shi dan uwanka mumini mumini kuma yana da alfarma yana da daraja wajen Allah jalla wa ala shi yasa aka hana irin wannan aka ce idan har labun da mutum zai yi to dai ya tofar ta gefen hagun ɗinsa kuma a ko ƙarƙashin ƙafarsa idan kuma ya zamanto ba yadda zai yi to sai ya yi a cikin tufarsa ya naɗi kaga dai bai cuci kowa ba bai cuci Allah ba da ke cikin manzan Allah su lalata wajen wani lokacin mutane sa tawai sai ga ake ga ta cuci Allah wata iya direct fassara ce ta larabci da azal wato innal ladina yu'minuna billahi wa rasulihi masu yin batinci ga Allah shi ne wata kila saukatan ki zai don haka suke cewa batinci go yin batinci wato wanda ya haka wato in mutum ya in yayi kaki ya tofar ta jihar kibla yayi batinci ga Allah to ba idan mutum ya tofa a jikin tufarsa bai yi wannan ba bai yi batinci ga Allah ba bai yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ga bayin sa mai ba sannan a sannan yana wannan yana daga cikin laifuffuka domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin daren kufu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa ayyukan alkhairi da ayyukan sabo na al'umma daga cikin abin da aka nuna masa na ayyukan sabo hatta nukhama hatta wato kaki da aka yi aka tofar a cikin masallaci ba a binne ba to binne wanda ake nufi masallacin da yake da yashi ba masallaci ne tayil irin wannan ba ka ce ai ba komai za ka iya yi ta gefen hagun ɗinka ka ta dami a'a ka rinka yawo shi yasa za ka ga waɗansu masallatai sunan masallacin ya kamata ma mu rinka wannan al'ada irin abin ya turanta a ba ta wada ba wannan da wannan a kutu ta kazanta yake wannan alaji ba kutu ba sisi yawa ba ga yayi sisi ha ba ai kamata mu ci gaba amma kutu din nan in aka zo wani yayi barin sa a cikin masallaci ai raya ne wannan ai raya ina jin hata su kansu masalatan cikin gari din sun gina yayin kutu yanzu sun gina yayin kutu amma yanzu abinda ake za ka gani za ka ga waɗansu masallatai din musamman dai a ƙasar Saudiya sa da wannan kyakkyawar al'ada za ka ga a kowane taho musamman dai a gaban masallaci za a jera layi har wani ɗan akwati ake yi ma titi din nasa na sufaikan nasa na musamman wanda za a ɓoye shi a ciki sai dai kawai ka ja su ka gani yana ƙarewa za ka ga waɗansu masallaci din daga cikin ƴan kuɗaɗe da ake da cikin masallaci an zo ana sanyawa. Wani ya in yayi irin idan wani ya irin wannan yayi wakati sadaka ce ko kuma mutum ya sadakatun jariya ko bayan mutuwar sa yake kullun za a rinka kullun duk wata 1,000 bayan na sayan mai 200 ake sayarwa a fatin kaga 1,500 kenan a cikin wata ɗaya ko a sori 50 a cikin wata haka ko 50 kowanne yana da wajen ana fitar sa wajen 500 ta ku ayya isi mutane kuma shi zai tabbatar da wato tsafta ga masallaci tunda abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a tsaftace masallaci to ni irin wannan alatu fa ga idan mutum kakin ne zai kama shi kenan sai ya fuji wannan dama yana cikin aljihunsa sai ya sa dauko daga cikin aljihunsa ya sa a tsaftace tunda aka ce za ka iya sawa a cikin riga to da ka sanya hannunka a cikin aljihun ka dauko hankiki ko ka dauko wannan yar takaddar ka sa a cikin bakin ka shi ma ya halatta aiki ne wanda yake ba mai yawa ba ko ba zai hana kusuri da ake ba zai hana kusuri cikin sallah kuma abu ne wanda ake domin maslahar sallah domin tsare kuma wato martabar masallaci a na'am mu karasa
wa haddathani ammal an hisam bin urwa an abid an aisha ta bayt annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi tijal al-qiblah bisaqa aw muqaba aw muqama
daga Malik daga Hisham ibn Urwa an abihi daga babansa shine Urwa ibn Zubair an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a bi jidarin qiblati busaqa ya manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi ya ga wato kaki aw mukhatan ko majina aw nukhama shine wato majinar da yake irin narkakiya din nan irin kandarariyar majina ne kuma wanda gidduwa da take cikin a kiblar a bangon kibla na masallaci fa hakkahu sai ya kankare wanda yake nuna kanta wannan har ya bushe man kenan domin inda bai bushe ba za a ce a matsafu amma da aka ce hakka in aka ce hakka ya kankare wato har ya riga ya bushe kenan saboda ko ya bushe ma akwai idaya a bacci a nan wajen akwai ƙazanta don a bacci a nan wajen to haka wannan duk yana nuna shi ma yana nuna mana wato abin nan yana nuna mana wannan ladabi na masallaci wannan adab ne na zama a cikin masallaci bai wajaba mutum ya kiyaye masallaci ana zuwa ne domin neman gafara Allah to kada kai ka zo kai abin da zai janyo maka kashin Allah jalla wa ala tunda gashi an ce khati'a ne an ruwaito cewa abu ubaidah ibn al-jarrah wata ran yayi kaki ya tofar a cikin masallaci da daddare sai ya manta bai binne ba har ya koma gida sai ya dauki fitila ya dauki garwa abin ya dauki fitilar ya zo ya rinka dubawa ya ga inda yake a cikin masallacin har sai da ya ga inda yake ya rufe ya binne wajen sannan yace alhamdulillahi alladhi lam yaktub alayya khati'atan al-layla nagode ma Allah da bai rubuta min laifi ba a wannan dare wato da dai haka za a rubuta masa zunubi a cikin wannan dare saboda haka wannan ya nuna cewar bai halatta a yi wannan wato ya nuna mana wannan muhimmin ladabi da ya kamata a masallaci mu karanta tsaya hadisan guda biyu ko uku ne ma kai ko ko ba ku mu tsaya a nan wajen insha Allah sai sati mai zuwa sai sati na sama sati mai zuwa babu karatu alaji sati mai zuwa ina da tafiya insha Allah saboda haka a barai tambayoyi a lalle barai tambayoyi a dan tsayin akan canza kibla ne yadda aka canza juya kibla daga baitul maqdis to kuma wasu da zai alaka da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babun da zai biyo baya sai mu amsa tambayoyi yanzu da kuma lokacin sa wato idan muka lura wannan dai hannun ya zo ne a masallaci to me hukuncin a wajen masallaci hukuncin a wajen masallaci shine idan shi ma zai kai ya zuwa ga idaya tunda yana kaiwa ya zuwa ga idaya cutar da mumini da bata mata abu musamman kana zaune cikin jama'a to shi ma nan waje sai a kiyaye shi sai dai hannunsa bai kai irin hannun masallaci ba saboda hannun masallaci akwai wani akwai rashin girmama akwai tozarta masallaci da rashin ganin girmama wato alamomin addinin Allah na'am tsawaita a kowace raka'a ta biyu a tsawaita tsayuwa an ɗan dago daga ruku a kowace sallah ai na ka ga wannan mun karanta ne hanan a cikin ko hadisin kusuf ne ya take so ka kawo anan ko ka ɗauka haka ake a kowace sallah yadda ake salatul kusuf sallar kusufi ne ake wannan ba a kowace sallah ba na'am ko a kowace sallah asuba raka'a ta biyu ana tsawaita in an dago daga ruku'u ko kunut ne wannan kunut ne mahallin kunut ne addu'ar kunut a matabar malik da shafi ana yi ne jiddadin bayan kowace sallar a kowace sallah asuba a raka'a ta biyu bayan dago daga ruku'u sawa'un lokacin saukar musiba ko ba lokacin saukar musiba ba sawa'un akwai wata bukata ta musamman ga al'umma ko babu wata bukata ta musamman ga al'umma yana daga cikin mustahabban sallah a matabar maliku da shafi yin kunuti a raka'a ta biyu ta sallar asuba bayan dagowa daga ruku'u waɗansu kuma suna cewa kafin yin ruku'u kowanne mutum ya dukkanin su suna ta tabbatar da shi amma yin sujjadin ba domin ba idan nawazin ba idan wata babban al'amari ya zama kamar al'umman musulmi ba wannan shine bai tabbata ba daga da wani hadisi ingantacce hadisin da aka ruwaito yana da illa bai inganta ba hadisin Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai bar yin kunuti a sallar asuba ba har sai ya haɗu da Allah jalla wa ala wannan hadisi bai inganta ba wanda yake shine madogarar shafi'iyya akan aiki da akan yin kunuti malikiya kuma sun gina akan wato abinda aka ruwaito na ayyukan sahabbai wanda yake suna da ihtimali domin abin da aka ruwaito ga sayyidina Umar duk suna akwai yiwuwar cewa zai iya daukan cewar yana ya dawwama ne akan kunuti kuma zai iya daukan cewar yayi ne yayin da wata musiba ta zo ma al'umma wanda kuma wannan shine ya dace da sauran hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin kunuti idan wata musiba ta zo ma al'umma wata nazila wato wani abu wanda yake ce sauka ga al'umma lokacin ya kan yi kunuti wato kuma a cikin wannan hali da muke ciki na tashin hankali na al'umma da rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe da rashin tsaro da rashin aminci a gidaje da hanyoyi da garuruwa da wuraren taro da sauran da kasuwanni fashi da dasa bamabamai da irin da dai abubuwa da daidai duka sani da ake kai irin wannan hali ne da ya kamata ya zama dukkan cewa an fuskanci Allah ta hanyar kunuti a cikin salloli a masallatai domin Allah ya yaye wannan domin Allah ya yaye mana wannan kuma irin makircin da ake shiri a yi ma wannan al'umma Allah ya ɓata shi hurawa ake a hannu ko ba kowace addu'a ce ake hurawa din ba da falaki da nasi qul huwallahu da falaki da nasi shine ake in kai sai ka hura a hannunka sai ka shafa shi sai haka har sau uku amma sauran addu'o'in ba a tofawa ai ba cewa aka yi a wadatu da addu'ar kafir su ma su zo su ta ba cewa wato a hadu a ita musulmi sannan a hadu a ita kirista ba a musulmi sun zo za su sallar roƙon ruwansu su ma kirista suka so su ma da irin tasu roƙon ruwan da suke so su to al'umma a kyale su ma su tasu saboda haka in aka yi taro musulmi suka yi addu'a in aka yi shi kansa buɗe taro da addu'a ba shi da asali sai dai abin da ya kamata a buɗe taro da shi shine godiya ga Allah da saki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam godiya ga Allah da saki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana shugabancin taro sai ka ce bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shikenan jama'a gani amma yanzu wannan abin shine zai tafi ga a ce abu musulmi ya bude kirista ya zo ya rufe ko wani taro ne na kasar nan sai ga ta an yi irin wannan to gaskiya waɗannan abubuwa ne wanda yake mu bai kamata mu dinka abin nan dan mu bai halatta musulmi yayi tarayya da wanda ba musulmi ba a cikin addu'a da shiga cikin addu'a wanda ba musulmi ba domin shirka ce da munkari na addini bai halatta musulmi ya shiga cikin addu'a ce ba saboda haka bai halatta a ce a kira wani kirista a ce zo ya ba kuma kun zauna in ya gama duk kowa ce amen shi ke nan wai an yi abin nan an rufe da addu'a kirista ke nan wani kirista wannan kuma sai su sa kiristan ya yi sai kuma a kira musulmi ya yi wajen rufewa ma a sa kirista ya yi kuma musulmi ya yi to shi arnan ne yake tunda an yi wannan ba sai an yi tunda Allah guda ɗaya ne tunda an yi na musulmi ba sai an yi na kirista ba to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.